الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه dukan yabo ya tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakon sa muna neman ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan mu duk wanda Allah ya shiryar shine shiryayye wanda Allah bai shiryar ba ba mai iya shiryar da shi ya Allah ka shiryar da mu muna shaida babu abubuwa ta bi ta cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya muna shaidawa lalle shugaban mu annabi mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ne Allah ka dada tsira gare shi da halayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi musu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ya bayin Allah mai kiyaye dokokin Allah Allah yana umartar mu da kiyaye dokokinsa yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye ubangiji hakikanin kiyayewa kada ku bari mutuwa ta zo muku face kuna masu miƙa wuya ga Allah ya ku mutane ku kiyaye ubangiji wanda ya halice ku daga rai daya ya halice mata ga wannan rai ya yada al'umma maza da mata daga waɗannan rayuka guda biyu ku ji tsoron Allah wanda kuke hada junanku da shi ku ji tsoron yance zumunci lalle Allah ta'ala yana kiyaye dukkanin abin da kuke aikatawa ya bayin Allah Allah yana faɗa cikin littafinsa a cikin wata sura wanda Imam Shafi'i yake cewa da Allah bai saukar da wata sura ba a cikin Alkur'ani sai ita da ta ishi dan adam baki daya saboda abin da wannan sura ta kunsa didda wato takaitawar wannan sura da gajartawarta Allah yana cewa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr lafazin al asr Allah na rantsuwa da zamani malamai suka ce Allah yana da dama ya rantse da abin da yaga dama cikin alittarsa amma mu alittar Allah ba mu da yancin mu rantse da kowa sai Allah duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riski Umar a cikin wata tawaga yana taran tsuwa da babansa sai manzo Allah ya shela yace Allah madaukakin sarki ya hana ku rantse da iyayenku duk wanda zai yi rantsuwa ya rantse da Allah yayin ba zai iya ba ijabakin sai shi manzo Allah yana cewa duk wanda ya rantse da wannan Allah hakika wannan ya kafirta ko ya yi shirka malamai na cewa wasu na kaddara cewa akwai mudafun da aka shafi aka tsaida mudafun ilaihi matsayinsa a duk inda Allah ya rantsuwa suka ce wal asr akwai kalmar ar-rabb aywa rabbil asri ba na Allah na rantsuwa da kansa kenan ubangijin zamani wasu kuma malaman suka ce a'a ita wannan rantsuwar akwai dalilin da yasa Allah ya yi da waɗannan abubuwa Allah ya yi ne domin ya ja hankalin mutane su ba da kulawa da waɗannan abubuwa akwai hikima tattare da waɗannan abubuwa domin duk abin da ka bi in ka ga Allah ya rantsa da shi akwai wani abu da Allah ya ce wal asr wal layli wash shamsi wadh-duha suka ce waɗannan wasu halittu ne na ubangiji da ake son bawa ya kula da su akwai wasu ayoyi karkashin su wanda suke ishara zuwa ga cewa lalle Allah ta'ala shine mahalici shine makaji shine mai azurtawa shine kuma ya cancanta abauta ta masa kuma kada hada shi da wani wurin bauta lafazin innal insana lafi khusr lalle dan adam yana cikin tabewa lafazin al asr wasu malamai sun kari juna sani wasu suka ce zamanin manzon Allah ake nufi saboda shine zamanin da aka fitar da mutane daga duhu zuwa haske daga bautar bayi zuwa ga bautar ubangijin bayi Allah subhanahu wa ta'ala kenan wani suka ce ana nufin zamanin rayuwar shi dan adam din kai dan adam da kake rayuwa a wannan zamani to da kai Allah ta'ala ya rantsa a wannan lokacin wannan yana nuna muhimmancin lokaci a rayuwar dan adam wasu suka ce a lokacin sallar la'asar saboda muhimmancin da lokacin yake da shi wasu a dunkule suka ce kawai zamani baki daya saboda zamanin yana da ban mamaki za a ga wata al'umma ana nan a wayi gari ba ta amma zamanin yana nan bai canja ba dare ne zai zo yini ya dawo rana ta hudo shi bai taba canjawa ba yana nan yadda yake amma waɗanda suke ciki su ne suke canjawa Allah yake lalle dan adam yana cikin asara wannan shine jawabin wannan rantsuwa lalle dan adam yana cikin tabewa abinda ake nufi da dan adam anan ana nufin dukkanin wani dan adam alif wal lam na jinsi dukkan wani dan adam in banda wanda ayan nan ta toga ce shi su ne waɗanda suka siffanci da waɗannan siffofi guda uku, sai fa waɗanda suka yi imani, suka yi aiki na ƙwarai, suka yi wasici da majuna, wato bin gaskiya, sannan suka yi wasici da kuma wato yin haƙuri. Imani shi ne gaskatawa, ma'anarsa kuma a shar'ance shi ne ƙuduri kan harshe, ƙuduri kan cikin zuciya, furtawa kan harshe da aiki kuma da gabbai. Yana ƙaruwa da ƙaruwa ayyukan kirki, yana raguwa da tawayar. Abinda ake nufi da furci kan harshe, ya zama duk abinda harshenka zai faɗa yana cikin abubuwan da imani ya yarda a yi. Zikirin Allah, karatun Ƙur'ani, kalmar shahada, tasbihi, ya zama ka guji duk abinda za ka furta da harshe wanda zai bayi zuwa ga rushe imaninka. Ba za ka faɗi kalmar kafirci ba, ba za ka rantse da wannan Allah ba, ba za ka faɗi mummunar magana ba, ba abinda zai fita daga bakinka sai alheri. Haka nan aiki da gabbai, ya zama gabbanka suna aikin imani, sallah da sauran tafiya wurin sadar da zumunci, aikin haji, zuwa makaranta, sadar da zumunci, ayyuka na alkhairi. Shi yasa ma a wani wurin Allah ya kira aiki na sallah a matsayin mai imani. Lokacin da sahabbai suka tambayi manzon Allah dangane da masu sallah ana kallon Baitul Maqdisi, Allah ya karɓi rayuwarsu suna kallon Baitul Maqdisi. Ga kuma yanzu an juya zuwa Ka'aba, meye makomar sallarsu? Sai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah ba zai tozarta imaninku ba. Abinda ake nufi a nan, sallar da kuka yi kuna kallon Baitul Maqdisi, ladanku yana nan a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Haka nan da ƙuduri na zuci, ka ƙudurce girmama Allah ta'ala da ganin girmansa, da kasancewar shi kaɗai ya cancanta a bautata masa. Ka guji kuma duk wani abu na ganin girman wani abu ba Allah ba. Gumaka da sauran duk abubuwan da ake bautata ba Allah ba, ba su cancanci ka kimanta su ba, ballanta naka daraja su saboda ba su da wannan kimar. Sa'annan suka yi aiki na ƙwarai. Aiki na ƙwarai ba zai tabbata ba sai ya cika sharadi uku. Sharadi na ɗaya ya zama an yi dan Allah, ikhlasi. Sharadi na biyu ya zamo an yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar. Sharadi na uku ya zamo sanda kake aikin kana tattare da imani da Allah. Waɗannan sharuɗa sai sun tabbata, sannan aiki ya zamo karɓaɓɓe, ya zamo aiki mana gaci. Sannan suka yi majuna kuma wasici da bin gaskiya, ma'ana suka yi majuna umarni da biyayya ga Allah ta'ala, da yin da'a ga Allah ta'ala, da bin addinin Allah sau da ƙafa. Sa'annan suka yi majuna wasici kuma da yin haƙuri, wanda haƙurin nan ya kasu gida uku. Akwai haƙuri wurin bin Allah, duk abinda Allah yake yi ya ma daɗi ko bai ma ba kai biyayya. Haƙuri wurin guje ma saɓan Allah, duk abinda Allah yake a bari ka guje shi, saboda an ƙawata aljanna da abubuwan ƙi, an kewaye ta da abubuwan wahala, ita kuma wuta an kewaye ta da abubuwan jin daɗi da sha'awa. Sannan sai na ƙarshe, imani kan dukkan wata ƙaddara da Allah zai ƙaddara ma. Mai daɗi ce ko aka san haka, wajibi ne kai imani da Allah, ka karɓe ta hannu biyu, saboda tana cikin shika-shikan imani da manzon Allah yake faɗa ma Jibrilu. Lokacin da Jibrilu yake ce masa ka gaya mun menene imani, manzon Allah yake ka ba da gaskiya da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira, ka yi imani da ƙaddara ta alkhairi ko aka san haka. Allah ka ba mu ikon tabbatar da imani, Allah ka sanya mu cikin bayi waɗanda suka tsira daga taɓewa duniya da lahira. Ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati, Allah yana umartin mu da yin salati gare shi, yana cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala muhammadin wa 'ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أذل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأحمي حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين. أقوي باين الله ده الله كبر أيوسو أقوي ده تيجو مالم بالعرب وهم بالعرب تدو ودا أتاشي أدعاء الله يجزاك الرحمة الله يعافي مسا Allah ya sa aljanna makoma da kuma auna rabbul abba Anas da shi ma wasu kidnafa suka tare shi kuma ƙarshe ya rasa rayuwarsa. Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya yafe musu. Sauran magabatanmu da suka riga mu gidan gaskiya, da iyayenmu da malumanmu da ƴan uwanmu. Allah ka jikarsu da rahma, Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe, Allah ya ba mu lafiya, Allah ya ba mu zaman lafiya. Dukkan mai kan tafi da rayuwar jama'a, Allah ka tona masa asiri. Duk mai ƙoƙarin taimakawa a samar da zaman lafiya, Allah ka goya masa baya, Allah ka shiga lamarinsa. Jiharmu Allah ka ƙara tsare mana ita, Allah ka ƙara kare mana ita, Allah ka tsare mana ita gabanta da bayanta baki ɗaya. Allah duk mai nufinmu da sharri a wannan ƙasa, Allah ka baida sharrinsa a kansa. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah.